sai addu'a inda ighmadul mayyiti, addu'ar da ake yi yayin rufe idan mamaci, addu'ar da ake yayin rufe idan mai mamaci idan mutum ya mutu. Ya tabbata a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa innal basara yatba'u ar-ruh, ma'ana yayin da mutum ya mutu to sai idan ya rinka bin ranshi yana tafiya, sai zari idan yana kallo to har an cire ran a jikin sa ga idan a bude. Wasu zaka ga sun mutu idan su gwaragwara a bude, to kuma gaskiya ba jadi ka gaggawa tana kallon ka kuna hada ido, ai bai ba, ba a iya hada ido da ita saboda yanda ka saba ganin idan nan haka zai shi. To shine ake so da mutum ya mutu amma za a rufe mai ido, shine ighmaw, sai a sa hannu haka ana jan fatar idan ana rufewa ana rufewa ana rufewa. In ya dade a iya sa ruwa a hannu, hannun ya dan jika sai ana ja ana ja ana ja har idan ya ru. To ga addu'a da ake yi, wataƙila wani zai mutu a hannunka, ko iyali ko uwa ko uba ko ƙani ko ɗan uwa ko ɗa, mutuwa ta samu mutum idansa abu daga abin da ya kamata kai. Allahumma ighfir li fulani, yace bismihi li fulan, nan wani ake nufi shine fulan, Allah ka yafe wa wani, to anan sunan wannan din zaka saka, sai Allah ka yafe wa wani sai ka faɗi sunan shi, in namiji ne ka faɗa, amma mace ne ka faɗa. Warfa darajatahu fil mahdiyina wa khlufhu fi aqibihi fil ghabirina wa ighfir lana wa lahu ya rabbal alamin wa afsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi. Allahumma ighfir li fulanin, ya Allah ka yafi wa wani, kana murji idan kana jan idan kana rufewa kana faɗin wannan addu'a. Warfa darajatahu fil mahdiyina, Allah ka ɗaukaka darajarsa a cikin bayinka shiryayyu wanda ka shiryar da su. Warfa darajatahu fil mahdiyina wa khlufhu fi aqibihi fil ghabirina, Allah ka tsaya masa a bayansa, ka maye masa bayansa, shine wa khlufhu fi aqibihi fil ghabirina, ya zama bayansa bai wulakanta ba, yanda yake ɗaukan nauyin ƴaƴansa wajen makaranta da ci da ciyarwa da shayarwa da hidindimin asibiti da sauransu. Allah ka tsaya masa a bayansa a samu wanda zai ci gaba da wannan, kada ka sa bayansa ta kwayi, kada bayansa ta tuzarta, iyalinsa su wulakanta, ƴaƴansa su tuzarta, su shiga wani hali na inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Al-ghabirin ana nufin waɗanda suka saura, ma'ana ka tsaya masa akan ƴan uwansa ko danginsa suka saura. Wa khlufhu fi aqibihi fil ghabirina wa ighfir lana wa lahu ya rabbal alamin, ka gafarta mana ya Allah da mu da shi gaba daya, wannan bawan Allah ka yafe mana da mu da shi. Wa afsah lahu fi qabrihi, ka fadada masa kabarinsa. Wa nawwir lahu fihi, kuma ka haskaka masa kabarinsa, kakka bashi a cikin duhu, dan kabari yana da duhu, kar ka kuntata mai kabari, dan ku kabari yana da kunci a matsayi yake, kuma haka bane yawa a matsayi yake, ya Allah shi din ka yalwata masa. Manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama ya shiga kan wannan mutumin Abu Salama Abdullahi ibn Abdul Asad mijin Ummu Salama, ya shiga sai ya tarar da shi ya mutu, kuma ga idan nasa a kafe, su iyalan gidan ma basu ma san ya mutu ba, tunda ga idan sa a bude, rangadau idan shi, ashe ya cika rayuwa ta ce annabi yana zuwa sai kama rurrufe idan kawai yana yin wannan addu'a din, yace inna ruha idza qubida tabi'ahu albasar, ay rai in aka karbe shi ai ido yana bin sa ne, yayin da aka karbi rai to ido ma yana bin sa shi ma an karbe shi, ko kuma yana bin sa idan yana kallon ran yana tafiya ba yanda zai. Annabi yana faɗan wannan sai iyalan gidan Abu Salama suka fashe da kuka, saboda abu ya ba su mamaki, yanzu ya mutu kamar yanzu a ce yanzu alaji ya rasu, sai kuka sai iki. Sai manzo Allah ce la tad'ula ala anfusikum illa bi khair, kai kada ku yadda ku yi wa kanku addu'a in ba da alheri ba, wannan kuka wannan ihu sharri ne, kuma dukkan abin da za ku yi ya jawo masifa da bala'i wa dan uwanku ai ya shafe ku. Fa innal mala'ika yu'minuna ala ma taqulun, mala'iku suna fadin amin akan duk abin da kuke fada. Wayyo Allah mun shiga uku, sai mala'iku su